Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Haka kuma ana iya samun mu akan radio Alpha da ke kuma si na kasar Ghana. Haka kuma masu kama mu a yanar gizo suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 20 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud, a ba mu dan labaran.
Wata gagarumar girgizar ƙasa ta halaka mutane 149 a ƙasar Mexico. Ana sukar jagorar ƙasar Myanmar da kin amfani da kakkausan harshe wajen yin Allah wadai da aikan da ake zargin jami'an tsaron ƙasar sun aikata akan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya. Sannan 'yan sandan Burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargi na da hannu a harin bom ɗin da aka kai a birnin London.
To, karin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku cewa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya yi tsokaci a kan demokradiyyar Afirka a taron da ake yi a wato Majalisar Ɗinkin Duniya.
There are no two democracies in the world that are exactly alike.
Yace a duk fadin duniya babu kasashe biyu da tsarin demokradiyyar su yazo daya.
Abuja kuma ofishin wannan gidan rediyo ne ya shirya zauren tattaunawa da matasan kungiyoyin Hausawa, Ibo da Yarbawa.
Ya duk wanda ya ga abin da ya faru, an samu zaman lafiya sosai. Saboda amma sai ka ga wannan ba za ka zauna ba, za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki, ba za ka zo ba, za ka yi magana ba.
Har yau za mu kawo muku rahoton takon sakan da aka shiga tsakanin ma'aikatan gonar kukumba da gwamnatin jihar Taraba, sai kuma sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sanar demokradiyya a yau. Sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.1 ta auku a birnin Mexico da tsakar ranar Talata. Lamarin da ya sa gidaje suka ruguje suka halaka mutane 149, yayin da wasu da ba a san adadinsu ba suka makale a cikin baraguzan gine-gine. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Philip Puente ya wallafa a shafin Twitter cewa mutane 49 sun mutu a birnin Mexico, 55 a jihar Morelos, 32 a jihar Puebla, 10 a jihar Mexico, sannan 3 a jihar Guerrero. Jami'an ƙasar sun ce adadin zai iya ƙaruwa a nan gaba. Yankin da girgizar ƙasar ta fi shafa shi ne a jihar Puebla, mai tazarar kilomita 123 kudu maso gabashi da birnin na Mexico. Shugaban ƙasar Eric Pena Nieto ya ce gidaje aƙalla 38 ne suka ruguje a babban birnin. Kafafen yaɗa labaran cikin gida sun ruwaito cewa girgizar ƙasar ta yi mummunan ɓarna, inda aka samu katsewar wutar lantarki a baki ɗin birnin na Mexico, wanda yana ɗaya daga cikin birane da suka fi yawan jama'a a duk faɗin duniya. Fararen hula da tawagogin masu ayyukan ceto sun dukufa wajen neman waɗanda suka tsira da ransu, inda kafafun yaɗa labaran talabijin suka riƙa nuna su suna amfani da manyan mashina da gayar hannayensu suna tonon baraguzai da suka cunkushe. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika da saƙon jajensa daga New York, inda yake halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya.
Yayin da ya gabatar da jawabinsa na farko a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa a matsayin mutumin roka, wato wanda yake yawan amfani da makamin roka da ya ɗauki hanyar halaka kansa da kansa. Shugaban Trump ya yi amfani da wannan jawabin nasa domin ya gargaɗi hukumomin Pyongyang kan cewa tafarkin da suke bi zai iya kai su ga halaka. Ya kuma faɗa a gaban zauren majalisar, wanda ya cika makil cewa shirin gina makamin nukiliya da makamai masu linzami nau'in ballistic mai cike da kasada da Koriya ta Arewa ta sa gaba na babban barazana ga daukacin duniya, ta yadda ba za a iya kimanta irin asarar rayukan da zai iya yi ba. Gabanin shugaba Trump ya isa wurin jakadan Koriya ta Arewa a majalisar ya fice daga zauren taron, kuma haka kujerarsa ta kasance babu kowa a kai har na tsawon mintuna 42 da shugaban na Amurka ya kwashe yana jawabi. Shugaba Trump har ila yau ya tabo ƙasar Iran da kakkausar murya, inda ya kwatanta gwamnatin a matsayin mai mulkin kama karya wacce ke fakewa da tsarin mulkin demokradiyya. shugaba Trump wanda ya yi maganarsa daga na'urorin karanta jawabi na teleprompter guda biyu ya zargi hukumomin Tehran da amfani da arzikin ƙasa wajen tallafawa kungiyoyin ƴan ta'adda wanda suke kashe musulmai da basu jo basu gani ba da da kai hari akan ƙasashen Larabawa da Isra'ila da suke makwabtaka da su.
Jagorar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta yi Allah wadai da cin zarafin bil'adama da ake a jihar Rakhine da ke yammacin kasar, inda wani rikici da har yanzu yake faruwa ya yi sanadin ficewar sama da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya 400,000 zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da kasar a 'yan kwanakin nan. Sai dai a wani jawabi da aka yi zaton za ta yi tun da farko a Naypyidaw, babban birnin kasar, a jiya Talata, Suci wacce ta taba karban lambar yabo ta zaman lafiya ta yi fur da ta ki ta amince da cin zarafin bil'adama da jami'an tsaron kasar suka yi waɗanda aka zarga da aikata kisan ƙare dangi. Hakan yasa kasashen duniya suka yi ca akan ta saboda kin fitowa da ta yi tir da lamarin da babban murya. Aung San Suu Kyi dai ta soke zuwan ta babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a nan Amurka da nufin tsayawa ta magance rikicin. A lokacin jawabin nata, jagorar ta Myanmar ta faɗa wa wasu jami'an diflomasiyan wasu ƙasashen waje da suka halarci taron jawabin cewa ƙasar ta Myanmar ba ta tsoron a gudanar da bincike a kanta. Sannan ta faɗa cewa duk wanda aka samu da laifin cin zarafin bil'adama ko kuma ta da wata husuma za a hukunta shi, amma kuma ta ce za a gudanar da hukuncin ne akan wanda aka samu da laifi idan aka samu kwakkwarar hujja da ta nuna cewa ya aikata laifin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. ‘Yan sandan Burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zarginsa da hannu a harin bom ɗin da aka kai a tashar jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa a birnin London, wanda ya raunata mutane sama da 30. Headquarter 'yan sanda a jiya Talata ya ce an kama mutumi mai shekaru 25 ne a yankin birnin Newport Wells, inda 'yan sanda ke gudanar da bincike a kan wani gida, ko da yake sun ki fitar da cikakken bayani game da wannan bincike. A ƙarshen makon da ya gabata an kama wasu mutane biyu, daga cikinsu akwai wani ɗan gudun hijira mai shekaru 18 ɗan asalin ƙasar Iraki wanda aka kama a yankin Dover mai tashar jirgin ruwa da ke jigilan fasinja daga Birtaniya zuwa Faransa. Sannan an kama kuma wani ɗan asalin Syria mai shekaru 21 a yankin Howlaw da ke ɗauke da filin tashin jirage na Heathrow a wajen garin birnin London. Yanzu haka mutanen suna hannun 'yan sanda, amma ba a tuhumi ko da ɗaya daga cikinsu ba a hukumance. Bom ɗin, wanda haɗin gida ne, ya fashe a lokacin da tashin jirgin ƙasa na Passon Green na cike makil da mutane.
Dakarun ƙawance da Amurka ke jagoranta sun ce sojojin Siriya da ke samun goyon bayan Rasha sun tsallaka kogin Euphrates da ke yankin Darul Zur a wani yunkuri na ƙwato ikon birnin, matakin da ka iya haifar da faɗan fito da dakarun da Amurka ke mara baya a gabashin birnin. Mun samu tabbacin cewa Rasha da dakarun gwamnatin Siriya sun matsa zuwa gabashin kogin na Euphrates, in ji kakakin dakarun ƙawancen da Amurka ke jagoranta, Kanar Ryan Dillon, a wata ganawa da yi da muryar Amurka a jiya Talata. Fafutukar mallakar birnin na Darul Zur, wanda na ɗaya daga cikin manyan tungar mayakan IS a Siriya, ta faro ne tun daga farkon watan nan. Dakarun Siriya waɗanda ke samun goyon bayan mayakan sa kai na 'yan Shi'a da tallafawar sojin saman Rasha sun fara matsawa zuwa yammacin birnin, inda suka yi nasarar karɓe ikon wani yankin birnin da ya shekara uku a hannun dakarun Siriya. A ɗaya ɓangaren kuma, dakarun Syrian Democratic Forces da ke samun goyon bayan Amurka sun fara kai wani farmaki na daban daga gabashin birnin, inda a hankali har suka ƙwato wani yankin da ke gabashin kogin. Shi dai kogin na Euphrates, wanda ya ratsa cikin birnin, ya zamanto wata alama da ta raba ɓangarorin biyu, wanda suke mai kallon yanki ne da ba a gubza faɗin sama tsakanin dakarun da Amurka ke mara baya da wanda Rasha ke goyo.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu fara da rahoton tattaunawar da aka yi a taron kungiyar tarayya Afirka a wajen taron majalisar ɗinkin duniya. Ga kuma Sarfilu Hashin Gumel da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A gefen taron kolin da ake gudanarwa a birnin New York, an gudanar da wani taron tattaunawa tsakanin mambobin kungiyar tarayya Afirka da jami'an majalisar ɗinkin duniya. domin neman hanyar da kasashen Afirka za su ƙara taka rawa wajen gudunmawar da suke baiwa Majalisar Ɗinkin Duniyar da kuma tattaunawa kan hanyoyin da kasashen Afirka za su bi domin samun cin moriyar shirye-shiryen da ke akwai a Majalisar Ɗinkin Duniya. Da yake zama shugaban kungiyar tarayyar Afirka kuma shugaban kasar Gini Alpha Conde ya halarci taron inda ya jawabi kan batutuwa da dama da suka hada da bukatar da ke akwai ta sake samar da sabon tsarin gudanar da ayyukan kungiyar. Ya kuma yi magana kan yaki da ta'addanci da ake yi a wasu kasashen Afirka da ma hanyoyin da za a bi don samar da ci gaba a nahiyar baki daya. A ɗaya bangaren kuma, taron ya samu halartar tsohon shugaban kasar Najeriya Olusegun Obasanjo, duk da yake dai bai yi wani jawabi ba, amma ya zauna ya saurari kasidu daga jami'an kungiyar tarayyar Afirka. Ganin batun demokaradiyya na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna, ya sa na tambayi Obasanjo inda yake kallon demokaradiyya a Afirka.
There are no two democracies in the world that are exactly alike. For instance, we have presidential democracy in Nigeria. Now, when they cast their vote, the contestant who has the majority popular vote may not be the president because they have other qualifications.
Yace a duk fadin duniya babu kasashe biyu da tsarin demokradiyya su yazo daya. Wato dai kowace kasa na da irin nata yanayin yadda take gudanar da nata tsarin. An kammala taron ne da jawabai daga wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka naɗi bayanai domin su isa su gaba. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin New York.
To madalla daga birnin New York sai birnin Abuja inda ofishin wannan gidan rediyon ya shirya wata tattaunawa ta musamman tsakanin shugabannin matasan Hausawa, Ibo da Yarbawa. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Na yanzu za a bincika na gaskiya duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai. Saboda amma sai ka dawo da ba za ka zauna ba za ka ga abubuwan da ke lalata ba yanki ba za ka zo ba za ka yi magana ba. To duk matakin da sun dauka a kan cewa kungiya ICOM bai kamata a bata ta dinga ci gaba da ayyukanta
sun haramta
ta haramta ta ta ci da an samu zaman lafiya sosai.
Steve Nkem Anyaka ɗaya daga cikin shugabannin matasan kabilar Igbo kenan yake yaba matakin haramta kungiyar IPOB ta ƴan aware da gwamnonin yankin kudu maso gabashin ƙasar suka ɗauka. Ya yi wannan yabon ne a lokacin da yake magana cikin wani shiri na musamman da wannan tasha ta shirya a Abuja a yunkurin neman bakin zaren warware rikici da ƙasar take fuskanta. Yarima Shatima, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan Arewa, ya ce sun gano makwancin Nnamdi cewa so yake ya tada fitina da zarar suka ga abin da ya fara aukuwa a Aba.
A guguje muka je Kano. Muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari ni ne chairman din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a maida martani akan abin da ya faru na
jiya na ga wasu sakayen
da ya ga
wasu
kace su mai kuma muka ce su sakayen in yamare su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yi takarar da rai ba madalla are ku zo na lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ta yi babana kan wannan abu kuma sun yi bayani ba su ce sun yi babana wannan aikin mu ne.
A tasa gudumawa, Aziz Olasunbo Saka ya aza laifin irin goyon bayan da Nnamdi Kanu yake samu kan rashin ayyukan yi.
Na gan Nnamdi Kanu wani ya tara da suke wannan abubuwa da suke bin shi dinnan gaskiya suna da aiki ne na gan babu da suna da aikin yi ne ba za su bi wannan saboda wanda cikin suna ina cikin yamarin mana da abokana da an muka yi magana da su ce ba ruwansu da wannan Biafra zaman lafiya fi.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ya kyauta a can jihar Taraboko, Ibrahim Abdulaziz ne ya aiko mana rahoton da ke cewa ma'aikatar gonan kokumba mallakan gwamnatin jihar sun gudanar da zanga-zangar lumana akan rashin gaskiyar da suka ce ana son a yi musu. Ga Ibrahim din.
Wasu kenan ma daga cikin ma'aikatan katafaren gwamnatin kokumba nan da gwamnatin jihar Taraba ta yi wato greenhouse yayin da suke gudanar da wata zanga-zangar lumana bisa salamarsu da gwamnatin jihar ta ce ta yi shi dai wannan gonan wanda ma aka ce an kashe kimanin naira biliyan 3 wajen gina shi, zai ko samar wa ƴan jihar da ma gwamnati ƙarin kuɗaɗen shiga. Kuma wannan borin na mako zuwa ne a kusan ƙasa da makonni biyu da ziyarar da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo je kawo jihar Taraba, inda mako aka kai shi wannan katafaren gonan kokumban. To sai dai ko tun ma ba a je ko ina ba, tuni fa yake ne son fuskanta matsaloli musamman ma ta fuskacin ma'aikata da suke zargin shakulatin bangaro da kuma nuna son kai. Ma'aikatan dai sun koyi zargin cewa tun farko gwamnatin jihar ta ma so mabiyan su ne da naira 50,000 ga wasunsu, kafin daga bisani kuma lamura suka canja, inda kuwa aka koma ana biyan su naira 30,000 batun da ko suke cafa da lauje a cikin nadi.
Yau an sake kore mutane 26 ba tare da wani takamaiman dalili ko ga abun da muka yi ya sa aka kore mu ba. Abun da ya dame mu kuma ana kawo wanda ba su ne ƴan Taraban da ya kamata su ci wannan abun ba. Mu ƴan Taraban ba mu ne muke moran abun da gwamna namu ya kawo da mu mora ba. Wanda sun fito daga wani wuri sun zo kofanci, kuma an fada government na biyan su, su ne su zo suke jin daɗi, kuma an kai su wurin sanyi ana biyan su 40,000.
To sai dai koma da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zargen da ake yi, kwamishinan harkokin noma na jihar Taraba Mr. David Ishaya ya mako baina manema labarai ce ai tun farko makon taragi na aka dauke su bisa yarjejeniyar cewa za a biya mutum ne bisa kwazonsa.
Staff here are asked to be well behaved and make sure they finish their tasks.
Don gaskiya ba haka zance yake ba fa, domin wannan katafaren gona na kokumba da kuke gani gwamnati ta samar da shi domin samun riba, ba wai kai ake kashe kuɗi babu riba ba. Ai don ƴan jihar Taraba aka yi, to kuma ta yaya za a ci zarafin wasu? Ai wannan gonan zamani ce, kuma dole ne a tafi da tsarin da ya kamata domin samun riba, amma ta yaya za a tara jama'a alhali babu aikin da suke yi, a cewar kwamishinan harkokin noma na jihar Taraba.
Those ones that are no longer necessary to be kept on their payroll have been removed.
Kawai zuma dai halakar kungiyar kwadago a jihar ba su ma ce komai ba tukunna bisa sallamar waɗannan ma'aikatan kokumban, yayin da su ko ƴan gwari wanda ma suke wannan sana'a suka soma bayyana ra'ayinsu ne da cewa
wannan matsalar ce ba ta shafe mu, saboda mu ba mu damu da wannan ayyuka da suke tayi ba, saboda mu baya amfanan mu. So hakika mu na jos muke siya na Taraba, an aka kawo shi da highest idan yayi kokari yayi kwana uku lalacewa yake yi.
Idan mun kawo wannan na jihar Taraba sukan siya, suka je da shi kwana ɗaya zuwa biyu ya lalace. Najas kuma yana kaiwa sati, ko da yayi yalo suna karɓar su hakan, suna sai suna amfani da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Ba ku ishara ce ma wani yayi gida yayi moto ga mata tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunanku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas, duka Allah na ƙaunanku.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Da gaske ne gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun taka tsarin mulkin ƙasa da suka haramta ƙungiyar ƴan aware ta IPOB, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu haramu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya bayan arangama da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da ƴan ƙungiyar aware ta IPOB, da kuma daga bisani ƴan ƙungiyar suka fara kai hare-hare kan farar hula ciki har da ƴan arewa mazauna yankin, gwamnonin ƙasar Ibo suka yi wani taron gaggawa suka haramta ƙungiyar. A kuma daidai lokacin ne helkwatar tsaro ta Najeriya ta ayyana ƙungiyar ta IPOB a zaman ta ƴan ta'adda. Kwatsam ranar Litinin, kafofin yaɗa labarai a Najeriya, musamman wasu tashoshin talabijin, suka ba da rahoton cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki ya ce matakin haramta ƙungiyar ta IPOB da kuma ayyana ta a matsayin ta ƴan ta'adda sun saba tsarin mulkin Najeriya. Domin haka ne muka gayyato masanin harkokin shari'a Barista Modibo Bakari domin taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda. kuma nan kai tsaye na tambaye shi shin gwamnonin na yankin kasar Ibo sun kwafsa ne da suka harabta kungiyar IPOB?
Ni gurgudun abinda tsarin mulki ya bada gwamnoni iko su yi a matsayin su na gwamnoni wanda aka kafa ofishoshin su akan sashi na 176 da kuma ayyukansu da aka sa a gargashin sashi na 176 karamin sashi na 2, gwamnoni su ne suke da wakilcin jama'a ko haƙƙi ya rata a kansu a tsarin mulkin Najeriya su kiyaye doka da oda, wato a matsayinsu na abinda ake kira a turanci chief executive officers na jihohin da suke zama gwamnoni a wuri. To kowane gwamna a wannan matsayi a tsarin mulkin Najeriya shine chief security officer na jiharsa. To don haka idan abu ya saba doka ko aka nuna barazana ga tsaro na zaman lafiya ko wani abu a jiharsa wanda ya saba wannan, to a rantsuwar da ya yi na kare tsarin mulkin Najeriya wanda kuma tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi na zaman lafiya, zamantakewa da kuma tsaro a cikin wayansu muhimman abubuwa wanda ya kamata kowani jami'in gwamnati wanda yake rike da wannan ofis na gwamna farkon abin da zai fara lura da su kenan.
To me a fahimtar ka menene ya saba tsarin mulki da ha shugaban majalisar dattijai zai fito ya ce mataki da suka dauka ya saba tsarin mulki?
To shugaban majalisar dattijai da naji labarin a ban san inda hurumin na dan majalisar tarayya ko da a wani bangare yake a kasan nan inda ya hada da ayyukansa na abin da ya shafi wata jiha ko da ma jihar da ya fito. To ban san inda ya samu ko inda ya dogaro a wannan hujjar ba, amma na ɗaya matukunna abinda za a lura shine wannan ma wannan kungiya da ake fada ai ma ba ta da rijista a dokar Najeriya, a ƙarshen dokokin Najeriya ba ta da ma rijista, ba wata kungiya da aka sani da wannan sunan. Don haka farko ma abinda gwamnoni suka ayyana ba ma soke ta suka yi ba, a haramta ta suka yi, domin ita dama haramtacciya tunda ba ta da wani rijista a Najeriya wanda a ƙarƙashin dokar Najeriya aka ba ta izini na yin abun da wannan kungiyar take yi.
Nar tsaro ta Najeriya a ƙarƙashin sojojin Najeriya sun ayyana wannan kungiya ta IPOB a matsayin kungiya ta 'yan ta'adda. Wannan ma shugaban majalisar dattijai yana da ja a kai ya ce ita rundunar soja ba ta da hurumin ta ayyana wata kungiya a zaman ta 'yan ta'adda da sauransu. Nan fa nan ma yana da madogara?
Eh, to wannan ma ayyana kungiya ko aikin wani mutum ko kuma gungun mutane akan aikin su aikin ta'addanci ne, wannan ba mutum ne yake ayyanawa ba, dokar ƙasa ce wanda ake kira wadda yanzu ake amfani da ita a Najeriya Terrorism Act na 2011 wanda aka sabunta a 2013, wato dokar na hana ta'addanci ko ayyukan ta'addanci a ƙasa. Ita dokar ta shimfiɗa menene aikin ta'addanci da kuma waɗanne ne ayyukan ta'addanci da kuma waɗanne mutane ne ake kira 'yan ta'adda da kuma masu taimakon ta'addanci.
Maganar anan ita rundunar sojojin Najeriya tana da hurumin ta ayyana wata kungiya a zaman ta 'yan ta'adda ko kuma dai sai shugaban ƙasa ko kuma wani jami'in gwamnati?
A'a, ai rundunar sojojin Najeriya wadda aka kafa ta a ƙarƙashin sashi na 217 wanda kuma ayyukanta sun hada har zuwa ƙaramin sashi na wannan sashin ƙaramin sashi na 2, ai suna da hurumi su taimaki rundunonin tsaro na cikin gida kamar suna jiran police da kuma waɗansu rundunonin tsaro idan har shugaban ƙasa ya umurce su. Don haka idan suka je bakin daga ko fage ko fafataka duk abun da suka tabbatar zai iya aiwatar da aikin su a bisa ga doka su cimma burin su don babban manufar da kuma buri na wannan dokar ma da kuma duk wani wanda yake aikin tsaro tabbatar da tsaron ne da kuma ya kiyaye doka da oda da kuma ba da zaman lafiya ga mutanen da suke zama a wannan wurin ko kuma kungiyoyi ko kuma hukumomi da suke zama a wannan wurin. Don haka idan Najeriya abin nan suka ce sun ayyana, ai ba sun ayyana shi ne akan matsayin su ne da shi za a yi hukunci bane, akwai matakai da ake kuma doka ba ta ce idan a sashi na 2 na wato wannan dokar ta haramta ko hana ta'addanci a ƙasa wato Terrorism Act wanda dazu muka faɗa a sashi na 2, hanyoyi da aka nuna ba a nuna idan jami'an tsaro ko wani jami'in tsaro ya faɗa ya ce ga wannan kungiya ko ayyukan da suke yi ya taka wannan dokar ba a ce wai ba za a dauki wayannan matakai da aka cimfida a cikin doka bane, a matakan gaggawa da ake daukawa dama za a wato ko da ko loyan gwamnati na kasa Attorney General na Federation ko kuma shugaban yan sandan Najeriya wato Inspector General of Police ko kuma National Security Adviser wato mai ba da shawara ga shugaban kasa akan harkokin tsaro, dukkan su kowanne daga cikin su yana iya tinkarar kotu ya rubuta ya kaima kotu ya nemi kotu su ayyana
jami'ai ko kuma mutane da aka danka amanan tsaro a jihohi da suke shugabanci.
Na
wannan wannan matsayi da suke da shi, shin suna da yanci su cewa sojojin Najeriya su janye daga kan titula tunda su ne manyan jami'an tsaro a jihohin su, ko ba su da umurnin ba su da hakkin su ga sojoji haka?
Ba da umurni ga sojojin Najeriya ko kuma yan sandan Najeriya ko kuma hukumomin tsaro wanda suke gargashin gwamnatin tarayya, wannan kashokan ya dogara ne akan shugaban kasa ne, wannan hurumi ne na shugaban kasa a gargashin sashi na 217 na karamin sashi na 2. Shugaban kasa ne yake da wannan power da kuma gargashin ayyukansa na shi ofishin shugaban kasa wanda shi ma aka kafa shi na gargashin sashi na 130 na sashi mulkin tsarin mulkin Najeriya, shine kadai yake da wannan hurumin. Sai dai idan akwai abun da suka duba ya keta kamar ayyukan da sojoji suke yi bisa ga tsarin mulki, sai su sanarwa shugaban kasa, sannan sai shi shugaban kasa ya bada umurni abinda ya dace ayi a gargashin tsarin mulkin Najeriya. Da ka gwamnoni ba su wayannan da suka tafi suka shigo wayannan da umurni shugaban kasa, gwamnoni ba za su iya bada wani umurni wanda ya saba da umurni shugaban kasa ba, ba zai yi haka ba.
Masaro, da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun nan a madadin barista Modibo Bakari da Chubahiro Dododo wanda ya daidaita sautin shirin, da kuma Benjamin Gawon wanda ya taimaka gaya wajen ganin shirin ya hadu, a nan ni sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To mu zama lafiyan kafin mu karkare ga Mahmud Lalo ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta auku a birnin Mexico da tsakar ranar Talata, lamarin da ya sa gidaje suka ruguje suka halaka mutane 149, yayin da wasu da ba a san adadinsu ba suka makale a cikin baraguzan gine-gine. Shugaban hukumar tsaron farin kaya Luis Felipe Puente ya wallafa a shafin Twitter cewa mutane 49 sun mutu a birnin Mexico, 55 a jihar Morelos, 32 a jihar Puebla, 10 a jihar Mexico, sannan 3 a jihar Guerrero. Jami'an kasar sun ce adadin zai karuwa a nan gaba. Yankin da girgizar kasa ta fi shafa shine a jihar Puebla mai tazarar kilomita 123 kudu maso gabashi da birnin na Mexico. Yayin da ya gabatar da jawabinsa na farko a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta takwaran aikinsa na kore ta arewa a matsayin mutumin roka, wato wanda yake yawan amfani da makamin roka da ya dauki hanyar halaka kansa da kansa. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan jawabin nasa domin ya gargadi hukumomin Pyongyang kan cewa tafarkin da suke bi zai iya kai su ga halaka. Ya kuma faɗa a gaban zauren majalisar wanda ya cika makil cewa shirin gina makamin nuclear da makamin masu linzami nau'in ballistic mai cike da kasada da kore ta arewa ta sa a gaba na babbar barazana ga daukacin duniya, ta yadda ba za a iya kimanta irin asarar rayukan da za a yi ba. Jagorar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta yi Allah wadai da cin zarafin bil'adama da ake a jihar Rakhine da ke yammacin kasar, inda wani rikici da har yanzu yake faruwa ya yi sanadin ficewar sama da musulmi 'yan kabilar Rohingya 400,000 zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da kasar a 'yan makonnin nan. Sai dai a wani jawabi da aka yi zaton za ta yi tun da farko a Naypyidaw, babban babban birnin kasar a jiya Talata, Suu Kyi wacce ta taɓa karɓar lambar yabo ta zaman lafiya, ta yi fur ta ki amincewa da cin zarafin bil'adaman da jami'an tsaron kasar suka yi, waɗanda aka zaga da aikata kisan ƙare dangi. Hakan ya sa ƙasashen duniya suka yi ca a kanta saboda ƙin fitowa da ta yi ta yi tur da lamarin da babban murya. 'Yan sandan Burtaniya sun cafke mutum na uku wanda ake zargin na da hannu a harin bom ɗin da aka kai tashar jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa a birnin London, wanda ya raunata mutum sama da 30.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo kasan shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya ta gabatarwa, sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shiri.